أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فإن هكا بركة من يسعدها وأن مسلاتي متارة على بركة مسجد عثمان بن عفان بنتي قبا جاء كراتم منا رجال ونساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم واللفا والسعد يوسف عبد العزيز رحمه الله تعالى wannan shine majalisin mu na 68 a cikin karatun wannan littafi muna cikin shakhsiyya ta 13 shine Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu wancan sati da ya gabata mun hara karatu akan daga kadan daga cikin wa'azin da Abdullah ibn Mas'ud yake yi ga wanda suke gaban shi yau muna biyar ga watan Zulqa'ida hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1444 wanda yayi daidai da 24 ga watan biyar a kalandar Bature 2023 daga cikin wa'azin shi yadda Allah shi tabbata a gare shi kamar yanda muka bayyana a sati wanda ya gabata ya fara bayani yake cewa tabbas mu sani babu wani mafi gaskiyar zance sama da littafin Allah kuma babu wata igiya wadda take tabbakakka mai ƙarfi kamar kalmar tauhidi a haka babu wata mafi alkhairin tafarki wanda bawa zai kama ya sadar da shi zuwa ga ubangijin shi zuwa ga aljanna kamar tafarkin annabi Ibrahim kuma yake bayyanawa lalle mafi kyawun sunna ita ce sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mafi alkhairin shari'a ita ce shari'ar su annabawa kuma mafi daraja hadisi shine ambaton Allah duk wani zance da mutum zai zamana yayi to babu wani zance da ya kai hadisi zai kai ambaton ubangiji daraja haka kuma yake bayyana labari ba wani labari wanda yake mafi alkhairi kamar abinda alqur'ani ya labarta mana da kisoshin annabawa wanda suka gabace mu ko al'ummu wanda suka gabace mu kuma yake bayyana mana mafi alkhairin al'amurruka shine karshen shi ya kasance ba wa karshen shi ake wa ba harkon shi ba kuma ya ci gaba da bayyanawa mafi sharrin al'amurruka shine wanda aka kirkira wanda ba Allah ba da manzon shi ba suka bayyana mana ba mu tafi akan shi ba yake cewa kuma duk abinda yayi kadan ya wadatas to yahi alkhairi akan abinda yayi yawa ya shagaltar duk abinda yake dan kadan ne wanda zaka amfani da shi ya wadace ka to yahi alkhairi akan abinda yazo maka da yawa ka gaza kontrolin shi shagaltar da kai akan neman lafiyar ka ka tsaya ka rufa akan neman duniya yake cewa kuma mafi kyawun rai ko mafi alkhairin rai shine ran da za a tseratar da ita akan abubuwa akan gurace-gurace wanda ba iya kidace eh wanda ba iya kidaje su gurace-guracen da ba iya kidaye su a rayuwa to a tsaya ayi ta lissawa yace wannan baya daga cikin rai wanda take mai alkhairi ran wanda take da alkhairi ko rai wanda take mai alkhairi ita ce ran da ba ruwanta da gurace-gurace kuma mu tabbata mafi sharrin uzuri wanda bawa zai bada a cikin rayuwar shi shine uzurin da zai bada lokacin da mutuwa ta istar ta gabato mai kuma mafi sharrin nadama ita ce nadama ranar tashin kiyama lokacin da mutun ya maida ararar ya ringa nadama da amma a rayuwar shi ta nan duniya ya tsaya yayi ayyuka na gari yake cewa kuma baya da haka mafi sharrin bata ita ce bata bayan shari'a bayan Allah ya shiri bawa ya dawo ya koma cikin bata ina tunanin sati da ya gabata akan wannan kafan muka tsaya. Malai yake cewa wa sharrun nadama nadamatu yawmul qiyama yawmul qiyama, mabi sharrun nadama ita ce nadamar da mutum zai a ranar tashin kiyama, ranar da ka zo kowa ya zo an tattara kowa da kowa a ardul mahshar, wuri wanda za a yi wa kowa hisabi, wurin da la tarafiya iwajan wala amta, wurin da babu tudu babu gangare, kowa ubangijinsa yana kallon shi, ba wani wanda zai boye a gaban ubangiji. Yake ce wato wannan mafi sharrin nadama ita ce a wannan halin lokacin da aka baiwa mutum littafin shi ta hannun shi na hagun, a lokacin nan zai ringa nadama da amma a rayuwar shi ta nan duniya ya riki wani shine abokin shi, ya riki tafarkin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine tafarkin shi wanda zai sadar da shi zuwa ga gidan aljanna. Shi ne ke bayyana mana mafi sharrin nadama a wannan halin, duk abin da zai kubce maka a rayuwar ka ta nan duniya to kakkai da kakkai nadama abu ne wanda kana iya maimaita shi. Amma dai a sanyinka wannan rayuwar ta duniya, a baka ɗan lokaci na ka tsaya ka yi ibada wadda zata ije ka gobe kiyama daga azabar Ubangiji ƙarƙashin rahamar shi, ka ce a ba ka yi ba. To lokacin da zaka koma gun Ubangiji to mafi sharrin nadama ita ce wannan nadamar da zaka yi akan da amma ka tsaya ka yi abinda aka umarce ka kai. Shi ne ke cewa kuma wa sharrul dalala ad-dalalatu ba'da al-huda, yake cewa mafi sharrin bata ita ce bata mutumin da zai kahurce bayan shari'a ta zo ta same shi. Gashi nan ana komi da shi yana tafiya akan tafarki na sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, sai ya bijire ya koma bid'a, ko kuma daga musuluncin ma ya kaure ya koma wani addini daban. Yake cewa to mafi sharrin bata ita ce wannan bata wadda kana kan gaskiya, ka bar gaskiya ka koma abinda bayani je ka ba duniya da lahira, shine banna, shine bata. Shine Ubangiji can yake bayyana mana a cikin suratul ma'ida, yake bayyana mana innal ladzina amanu thumma kafaru thumma amanu thumma kafaru thumma izdadu kufran lam yakunillahu liyaghfira lahum wala liyahdiyahum sabila, wa'inda suka yi imani da Allah suka kahurce suka yi ridda kenan suka bar addininsu na musulunci sannan suka ƙara imani da Allah suka kahurce, yace lam yakunillahu liyaghfira lahum, Allah ba zai taba ba gafarta musu ba abinda suka aiwatar ba a rayuwarsu ta duniya, wala liyahdiyahum tariqa, kuma Ubangiji ba zai shiryar da su ba akan tafarki wanda zai sadar da su zuwa ga aljanna ba, ba zai shiryar da su ba tafarkin shi ba, tafarki wanda yake siratal lahi allazi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Yake cewa wa'innan su ne mafi sharrin bata, mafi sharrin wanda Ubangiji, mafi sharrin bata ita ce batar da bayan Ubangiji ya haskaka ka da hasken musulunci sai ka kaura ka koma cikin duhu, zulmatun ba'daha fawqa ba'd. Shi ne nan ya Abdullahi bin Mas'ud yake cewa mafi sharrin bata ita ce batar da mutum zai bace bayan Allah ya shiryar da shi akan wannan addinin na musulunci. Sannan ya ci gaba da cewa wa khairul gina ginan nafs, mafi alkhairin wadata ita ce wadatar zuci, duk wanda bai da wadatar zuci to hakika ya shiga cikin hayaniya a rayuwar shi, saboda a kullun hangenka yaya za a yi ka samu kaza, yaya za a yi ka samu kaza, idan wani naka ya samu kana kyashin abin da ya samu, kana hasada abin da ya samu, duk wanda kake so ka ganshi yana rayuwa lamun lahiya to shine wanda yake da wadatar zuci. Kuma mai wadatar zuci shine wanda zaka same shi a kullun, idan ka kalle shi zaka ga yaluwa a tare da shi, baya ta da hankalin shi akan bai samu ba kaza ba, abinda Allah ya arzuta shi da shi dan kadan, da shi yake amfani, da shi yake burga, ya san abinda yake na shine mallakin shi. Shine Ubangiji yake bayyana mana irin siffa ta wanda Allah ya wadatar da su da wadatar zuci. Ubangiji yake cewa yahsabuhumul jahilu aghniya'a min at-ta'affuf, mawadata za su ringa ko jahilai za su ringa tunanin ai wa'innan Allah ya wadata su da dukiya ta azo a gani, amma dai su kuma kullun kokari su yi su kame kansu su wadatu da zuciyarsu, wa'innan su ne yake cewa mafi alkhairin wadata to ita ce wannan wadatar zuci. Kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka same shi yana addu'a akan Allah ya wadata shi da wadatar zuci, wannan ita ce wadatar da in dai Allah ya suturta wa mutum ko ya wadatar da zuciyar shi da ita to tabbas ya mai komai a rayuwa. Shine na Abdullahi bin Mas'ud ne yake bayyana mana, yake cewa mafi alkhairin wadata ita ce wadatar zuci, wadatar da wata sa ka ba ka ringa hangen na wani, ka ringa kyashin na wani, ko ka ringa hasada akan abinda Allah ya arzuta wani da shi ba. sannan yake cewa wa khairu zadi at-taqwa, yake cewa mafi alkhairin guziri wanda bawa za a yi da shi a rayuwar shi ta nan duniya dan gobe kiyama shine jin tsoron Allah. Duk abinda zai baka damar ka samu rago a gobe kiyama, to kai kokari kai guziri da shi a rayuwarka ta nan duniya. Shine nan Abdullahi bin Mas'ud yake cewa khairu zadu taqwa, mafi alkhairun guziri wanda bawa za a yi a rayuwar shi ta nan duniya shine tsoron Allah. Shine wannan musuluncin shine kalma ta tauhidi. Shine Ubangiji yake bayyana mana wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, ku yi kokari ku yi guziri a rayuwarku ta nan duniya, saboda mafi alkhairun guziri wanda bawa za a yi dan gobe kiyama shine jin tsoron Allah. Kuma jin tsoron Allah ba a baki yake ba, ya kasance duk abin da bawa za ya aikata a rayuwar shi to yana bujiro Ubangiji a gaban shi. Kaga girman Ubangiji, abin da za ka aikata wanda bai dace ba, ka gani ka yi hutu na hutu da Ubangiji, ka kame kanka a kan shi. Kaga girman wanda za ka sabawa, shi ne Ubangiji yake bayyana mana wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahana nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Duk wanda ya yi yunkurin aikata aiki na banza amma dai ya ji tsoron Ubangijinshi ya bujiro da Ubangijinshi a gaban shi, ya gani idan ya aikata wannan abin da kai wata rana wanda za ya tsaya a gaban Ubangiji ya yi raskona abin da ya aikata na daga wannan laifin, yace sai ya kame kanshi ya ji tsoron wannan ranar wanda za ya tsaya a gaban Ubangijinshi, yace to wallahi Ubangijinshi ya mi alƙawarin aljanna, yace ita ce makomashi. Can cikin Rahman Ubangiji yake ce mana wali man khafa maqama rabbihi jannatan, duk wanda ya ji tsoron tsayuwa a gaban Ubangijinshi na yame hisabi akan lahin da ya aikata a rayuwar shi ta duniya, to tabbas Ubangiji zai sakanta mai da aljanna guda biyu. To na gata ya kai wannan a sakanta maka da gidan aljanna a rayuwarka ta gobe kiyama. To shine ne yake bayyana mana mafi alkhairin guziri. Dama mun sani wannan rayuwar da aka kawo mu, an kawo mu ne mu dau mu yi guzurin gobe kiyama. Shine wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ba a halicci mutum da aljani ba face dan su bautawa Ubangijinsu, kenan su yi guziri da wannan bautar saboda gobe kiyama kalkashin rahama Ubangiji ya sakanta musu da gidan aljanna. To idan ku ba a yi ba guzurin nan ba, to tabbas za a shiga cikin halin haulai. Kamar misali, wane ne yanzu gidan tasha ya dauki mota ya ce ya kama hanya ya maza ya tai, amma dai ba ko anini a cikin aljihun shi, ai tabbas ka san da zai sha wahala akan hanya. To kamar huwa misalin irin wannan tahiyyar ce ko muke yi wa zan mu tahi zuwa ga Ubangijin, kuma idan ka tahin nan kana da yaqinin abu guda biyu, shine in ma ya kasance a sakanta maka da gidan aljanna ko kuma ya kasance a sakanta maka da gidan muta, sai ka ce a'a kai in ka tahi can kurma an san yanda aka yi da kai, baka yi guzurin ba abinda zai sanya ka wanye a gaban Ubangijinka ba, kuma baka yi guzurin ka je ka dauki guzurin da zai sanya ku saba da kai da Ubangijinka a gobe kiyama. Kai ka sani ai ba daga kafa akan wannan al'amari. Shine ka yi kokari ka yi guziri tun nan duniya, guzurin da zai sanya a gobe kiyama ka wanye da Ubangijinka lahiya. Yake cewa wa khairu ma ulqiya fil qalbi al yaqin, mafi alkhairin abinda ake jehawa a cikin zukata shi shine yaqini, tabbas ya kasance duk abinda kake tahiya akan shi kana da tabbas akan shi, lalle kana yi dan Allah, kuma zai baka zai sakanta maka abinda ka aikata. Zaka samun ba kowace zuciya bace ba Ubangiji yake wadatar da ita da yaqini ba. Shi sanya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake bayyana mana hadisi ingantacce, Allah baya amsa addu'a wanda yake ya yana roƙon Ubangiji amma dai zuciyar shi tana rafkani, bashi da yaqini ko an bani ko ba a bani ba, Allah baya amsa shi. Kuma yaqini yana kasuwa kashi uku, da kwai ilmul yaqin, tabbas ka sani wannan abun fa abu ne wanda yake na Ubangiji, kuma tabbas Ubangijin nan shi yake da iko akan shi, kuma shi ya isa yi maka. Ai kaga misalin idan muka dauka ai mun ga wuta mun ga aljanna amma dai muka yi imani da ita, ko muke da labarin muke da tabbas gobe idan mun koma gun Ubangijinmu, Ubangijinmu zai sakanta mana in ma ya kasance da gidan aljanna ko kuma da gidan wuta, Allah kiyaye mu. Amma dai a wurin wa zaka samu wannan yaqinin? Sai a wurin wanda ya yi imani da Allah da ranar lahira.
ka tsida mutane da yawa zaka samu wa ma aksaruhum zaka same su ba kowa yayi imani ba da gobe kiyama ba wanin yana amsa sunan musulmi amma dai har yanzu a cikin lissahin shi ko hukurin wazance ne hukuki ba da kai wanda zai zo ya ce maka a'a mu wa dan dai mun tarar da iyaye da kakannu suna yi kuma wa'inda muke rayuwa da su musulmai ne shi san ya hu muke sallar nan amma dai hashashe ne ake babu kanti kaga rashin yaqini kenan to wajibi ne game da musulmi ya kasance yana da ilmul yaqin tabbas ta ubangijin shi ya mai tanadi kuma duk abin da aka labarta mai na zai same shi a gobe kiyama imma a cikin gidan aljanna ko kuma idan ya saba ki huta jahannama tabbas yayi imani lalle da kai su yanda aka wassafa maka gidan aljanna da kai kaza da kai kaza da kai kaza aka wassafa maka irin azaba ta ayyun huta suwa na za a yi musu kaza suwa na za a yi musu kaza to wajibinka ne kai imani da wannan haka wajibi ne mai kasance muna da ainul yaqin ya kasance kuma muna da haqqul yaqin dukansu kuma ubangiji ya labarta mana a cikin alqur'ani sannan ya ci gaba da ce mana waraybu minal kufr kuma da kokonto akan kafirci ka ringa tunanin a'a wajibinka ne ya kasance duk abin da kake kan shi ya kasance bakka kokonto akan shi saboda shi kokontan nan kafirci misalin ka ringa kokonto shin abin da kake kan shi gaskiya ne ko ba gaskiya bane ba wannan kafirci ne ko ya ringa kokonto kaman misalin da muka bada mutun ya ringa kokonto shin musuluntin nan da yake kan shi gaskiya ne ko ba gaskiya bane ba hashashe ne ake yi wannan dukkan su yana daga cikin kafirci can ubangiji da yake wassafa mana masu imani yake ce mana summa lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah da suka yi imani ba san ba kokonto a cikin imanin su ba duk abin da aka hudi musu a cikin alqur'ani da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sun gaskata kuma suna da yaqinin wannan abin la mahala da sai ya same su an wadi musu da kai mutuwa sun riga sun yi imani da mutuwan nan an wadi musu da kai sakayya da kai azaba da za a yi wa bawa cikin kabari idan bai yi aikin girki ba sun yi imani da haka kuma sun yi imani da za a tashi kuma sun yi imani da kai hisabi a gaban ubangiji kuma sun yi imani da kai aljanna da kai wuta to duk wanda ya sanya kokonto akan haka to tabbas yana daga cikin kafirai shine yake bayyana mana waraybu minal kufr tabbas shakka akan duk abinda aka labarta maka a cikin alqur'ani ko sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to tabbas idan kai sake kai shakka akan haka to ka shiga daga cikin layin kafirai yake cewa baya da haka wa sharrul ama amal qalbi yake cewa sharrin mafi sharrin makabta ita ce makabtar zuciya ba makaho na ido ba shi bane makaho ba wanda zuciyar shi aka yi rihi akan ta ba ta iya fahimtar gaskiya wannan ita ce mafi sharrin zuciya shine can ubangiji yake labarta mana yake cewa fa innaha la ta'mal absaru walakin ta'mal qulubul lati fi sudura ba wai makabta ba wanda zai zo idanuwan su an shahi ba wannan zaka samu makaho ne amma dai kai ka sani wannan makahon yayi ka imani yayi ka yaqini a gurin ubangijinka nan aka samu shine ubangiji yake cewa mafi sharrin makabta shine makabtar zuciya walakin ta'mal qulubul lati fi sudur ka samu mutun zuciyar da take iya daukan abubuwa ta fahimci alqur'ani ta fahimci sunna ta fahimci gaskiya ya kasance an mata rihi ta kuma makamniya ba ta iya fahimtar komai da komai wannan ita ce mafi sharrin zuciya shine abdullahi ibn mas'ud ne yake bayyana mana wa sharrul ama mafi sharrun makabta ba makabta ba ta ido ba ita ce sharru amal qalba makabta ta zuciya muna fatan ubangiji ya kiyaye mu da makabta ta zuciya shine can yake bayyana mana a cikin suratu maryam ne ubangiji yake bayyana mana wa nahshuruhum yawmal qiyamati a'ma za mu tayar da su ranar tashin kiyama suna makahi zasu ce rabbi ni mahshartani a'ma wa qad kuntu basira taya ubangiji zaka tayar da ni a ranar tashin kiyama ina matsayin makao alhali a gobe alhali a rayuwata ta duniya na kasance mutum ne mai gani yace qala kadhalika atatka ayatuna fa nasitaha wa kadhalika al-yawma tunsa yace ai haka a rayuwarka ta nan duniya aka zo maka da ayoyinmu aka karanta maka gaskiya kake fahimtar gaskiya kai turda Allah wadare da gaskiya shi san yayi maka tayar da kai a matsayin makaho kuma yau ma zan mamantar da kai wannan ayoyin namu me yasa sakamakon shi azaba wutar jahannama Allah kiyaye mu yake cewa baya da haka wal khamru jamma'ul ism giya ita ce matattarar zinubai duk wanda kake so ka ganshi ya hada zinubai kala kala to ka same shi mashayin giya ne shi san ya idan ka dauka zaka gani wanda ya shata zai yi abubuwa daban-daban kamar yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana mana idan ya sha to zai yi maye idan yayi mayen to duk wani delir duk wani hauka zaka same shi a tattare da shi zai ci mutuncin wani zai zagi wani zai yi wa kawana ƙarya zai ha'inci jama'a zai yi rashin adalci ga iyallan shi zai yi abubuwa daban-daban shine nan yake cewa jamma'ul isam ita dai giya matattarar dukkan wa'ansu lahihika ne in kana so ka ga mutun ya hada dukkan wa'ansu nau'ika na daga zunubi to ka same shi mushayin giya ne zaka same shi ba ruwan shi akan yayi wa wani ƙarya ba ruwan shi yayi wa wani kazafi ba ruwan shi ya ci mutuncin wani ba ruwan shi ya ci haram ba ruwan shi ya ki tsayawa yayi ibada yanda ya zagi ne yanda aka umurce shi yayi ibada abubuwa daban-daban wato wanda yake rayuwa ko ya san wani wanda yake shaye-shayen nan to za ya same shi tabbas yana cikin irin wannan hali na haulai shine nan Abdullahi bin Mas'ud yake cewa ita dai giya ita ce wanda take tattarawa bawa zinubai kala-kala idan ya shata ya aikata zina ya shata ya ci mutunci ya shata ya yi kazafi abubuwa daban-daban Allah kiyaye sannan ya ci gaba da cewa wan nisa'u hubalatu shaytan yake cewa kaga mata su ne igiya ta shaytani idan shaytani yana so ya isar da abin da yake so to yana bin hanya ta mata diddan ya tabbatar da abin da yake so ci sanya idan muka leka a cikin alqur'ani da ubangiji ya tashi labarta mana kaidi na shaytani sai yake bayyana mana ai kaidi na shaytani ba wani abu ne ba kaidi ne wanda yake mai rauni inna kaida shaytani kana da'ifa kaidin shaytani ya kasance kaidi ne wanda yake mai rauni da ya tashi labarta mana kaidi na mata a cikin suratu yusuf yake cewa inna kaida kunna azima ya dai ku mata kaidin ku ba mai kadan ba kadan ba ne ba to a kai tsaye macen nan tana iya kasancewa hanya ta samun wanyewa hanya ta shiriya hanya ta yin alkhairi daban-daban kuma a kai tsaye tana iya kasancewa hanya wadda shaytani yake amfani da ita din ya ci magurin shi misalin yanzu idan muka dauki rayuwar mu ta yau da gobe zaka gani duk wani abin da ake so a cin maguri kai koda mai kasuwa ne idan yana so ya tallata kasuwar shi to sai ya kawo mace ya sanya kusan a ko ina haka kaga ko idan ku ta zo mi take kawowa fitina take kawowa shi san ya aka umurci mata yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahun sikillace ganin su haka kuma su kiyaye gaban su kai hatta da muryan mace tana iya kasancewa fitina wani idan ya ji to tabbas koda ya kasance a killata ce to sai yayi kokarin ya tabbatar wace ce yaya take yaya kenta yake yaya har ya samu ya cimma gurin shi na samun fitinar da yake so a kunta shine ne yake bayyana mana ba wata hanya wadda shaytanin yake bibiya din ya cimma gurin shi kamar hanya ta mace shine yake cewa mata dai igiya ce wadda shaytanin yake amfani da ita diddan ya cimma gurin shi akwai hadisi wanda Imam Bukhari ya wutar da shi mai banza Allah sallallahu alaihi wasallama yake bayyana mana yake cewa wattaqud dunya wattaqun nisa fa inna awwal fitnati bani isra'ila kanat fi nisa yake cewa ku ji tsoron duniya kada ku yarda duniya ta rude ku duk wanda ku duniya ta rude shi to tabbas da ku yi wal ba ya samu ba lamanin wanyewa a gobe kiyama ba yake cewa baya da haka ku ji tsoron mata sabida fitinar da harkon fitina wadda ta samu banu Isra'il ta kasance a gun mata mace take jarraba idan ta zo tana iya daburta lissahin duk da aka dora tsawon shekara da shekaru wani wanda yake da tajriba ta rayuwa ya san menene mace idan ta zo to tana iya tahiyar tana iya daburta al'amurrika ko ba wanda ya isa ya daidaita al'amurrika illa addu'a illa ubangiji Allah kiyaye mu da kai don su ya ci gaba da cewa washababu shu'batun minal junud su kuma samari wani bangare ne na daga hauka ba kowane sarmayi bane ba ake samun shi ba 100% ba illa mun rahima rabbuk zaka samu sarwayi kurum duk wata hayaniya wanda ake yi a cikin rayuwa zaka same ta tana zawwa ne ta bangaren samari duk wani abu na tijantaka zaka same su na wanda ne suka ba ma shekaru baya idan ka dauka shaye-shaye sace-sace zinace-zinace duk abubuwa wanda bai kamata ba bawa ya ringa aikata su zaka gani mafi yawa wanda suke aikata su ne samari kuma samartaka tana kaiwa ne daga lokacin da mutum ya shiga cikin kuruciyar shi shine 18 abinda ya kai har zuwa shekara 40 lokacin da ya shiga cikin karhin shi kamar yanda ubangiji ya bayyana mana walam ma balaga ashuddahu wastawa atainahu hukman wa ilma lokacin da ya cika shekaru walam ma balaga ashuddahu lokacin da ya cika karhin shi shine shekara 40 ya daidaita a lokacin da muka bashi annabtaka wannan shike nuna mana da yawa daga cikin samari wa'ansu za a same su su ne wanda suke tahiyar da addinin nan su ne wanda suke tsayin daka suke karkatar da jama'a akan bin umarni na ubangiji bin sunnan manzon Allah da alqur'ani kuma za a samu kuma ta dayan bangaren da yawa daga cikin su kuma sun bangare su ne suke dukkan wa'ansu abubuwa wanda bai dace ba a aikata a wannan rayuwar ba wanda ya saba wa shari'a ta addinin musulunci ba idan muka dauka karkashin tarihi zan mu gani da yawa daga cikin waɗanda suka kawo dauki ga wannan addinin na musulunci aglabiyan su samari ne ba latija ba ne ba amma dai idan aka dauka kuma da yawa waɗanda suke batawa mafi yawan su ne samari Allah kiyaye sannan yake cewa wannan nau'u min ilmul jahiliyya yake cewa kuka da ake yi na idan mamaci ya mutu min alamil jahiliyya yana daga cikin shi'ar ko alama ta jahiliyya annau shine kuka da ake yi wa mamaci idan an ce wane ya mutu har a dauko hayar wanda take kuka a kirawo ta tazo ta ringa kuka mun mutu mun lalace katangar gidan mu ta faɗi kaza da kaza da kaza abubuwa wanda ba su dace ba yace to wannan yana daga cikin alama ta jahiliyya ba inda ake yin wannan abun in ba inda jahiliyya ba ta yi kaka gida kamar yanda addini yayi hannu mai sanda akan aikata haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsinewa wadda suke zauwa su zamna su ringa kuka ga mamaci bayan an yi mutuwa da kwai annai da kwai annau annai shi shine bada labarin yakon mutuwa kuma ba a hana ba idan an bada yakon mutuwa mutun yayi kuka iya kuka amma dai ba na ya daga murya ba yana wayyo na mutu na lalace ba wannan shine shari'a ta haramta lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama aka yi mai mutuwa dan shi Al-Qasim Allah mai cikawa manzon Allah ya zubar da hawaye ya ce innal qalba latadma innal ayna latadma wal qalbu latahzan wa la naqulu illa ma yurdi rabbuna yake cewa lalle idanuwa suna zubar da hawaye kuma zuciya tana cike da bakin ciki akan rabuwa da kai ya kai dana yace amma dai ba wani abin da zamu faɗa illa abin da ya yarda abin da zai yarda da ubangijinmu shine inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ba hana ba ayi kuka ba amma dai kukan mutuwa shine aka haramta shine daga cikin abin da hadisi wanda imam Ahmad ya hutar da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake bayyanawa hadisin Abu Musa al-Ash'ari yake cewa lalle ya ji daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa duk lokacin da mamaci ya mutu ɗan uwan shi ko iyallan shi suka tattaru suke mai kukan mutuwa irin na mutu na lalace kuka da ihu yake cewa a lokacin nan za a tayar da shi za a ringa azabtar da shi gwalgwadon irin kukan da suke yi ne sai dai idan ya kasance ya san da idan ya mutu za a yi mai irin wannan kukan to yayi mizan gar ya bayyana musu ya na haramta daga cikin wasiyata kawai da ya sake yi mini kuka, to idan suka yi lahiya akan su, su kuma waɗanda suka yi to suna daga cikin tsinuwa ta Ubangiji. Kuma babban abin al'ajabi, duk gidan da za a yi mutuwa mala'iku suna halarta. Idan suka halarta, suna tsayuwa a saman gidan, suna sauraron duk wata addu'a da ake yi a cikin wannan gidan, duk abin da aka wadi su kuma mala'ikun nan suna cewa amin amin amin. Idan da za ku ringa addu'a kuna cewa mun mutu mun lalace, suna cewa amin kun mutu kun lalace, ba me ba mu abinci, abincin mu ya kare, to za su aminta su ce amin. Duk abin da za a faɗa na daga addu'a mala'ikun nan suna amsawa. Da za ku ringa yi wa mamacinku addu'a, Allah ya gafarta mi, Allah ya maye bayan shi, Allah ya sanya khalifa a cikin iyalan shi, mala'ikun nan suna nan suna amintawa suna cewa amin. To wacce ce za ta sanya ku wanye lahiya? Wannan gashi na a mala'iku su amshi addu'a ku su ce amin, kuma ga lahi ga tsinuwa. Shine idan muka dauka lokacin da Abu Salma Allah mai cikawa, manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yazo yakun, yazo ya musu ta'ziya, Ummu Salma tana cewa ita dai ta sani dai ba wani mafi alkhairi a cikin garin Madina sama da mijinta Abu Salma. Manzo Allah da yazo yake ce mata, manan ku ce manan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ku yi me addu'a wanda ake yi ga mamaci, ya zana mata addu'ar da za ta yi, ta yi ga Allah, muke ga Allah za mu koma, inna lillahi ma akhadha wa lahu ma aqa wa la naqulu illa ma yurdi rabbuna subhanahu wa ta'ala. Yanda ayi sai ga addu'ar take, yake cewa daga cike yake cewa Allahumma Allah wa khlufuhu fi aqbihi, ya Ubangiji ka maye mai gurbi a cikin iyallan shi. Da ya zana mata ga yanda za ta yi sai ga addu'ar ta yi, ta ce cewa amma dai ta sani dai ita dai a cikin zuciyarta ta sani ba wanda ya kai mijinta alkhairi a cikin garin Madina. Sai gashi nan bayan ta kare ta kaba, sai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya turo yana nema aurenta da mijinta da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama waye mafi alkhairi. Da kai wanda ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama alkhairi, sai ga ta nan ta koma uwan mummunai, yarda Allah shi tabbata a gare ta. To shine nan mallam yake bayyana mana wannauhu min amalin jahiliya, tabbas kukan mutuwa da ake yi lalle yana daga cikin alama ta jahiliya. Yake cewa wa minan nasi man la ya'ti al-jum'ata illa duburan, yace daga cikin mutane da kai wanda baya zawwa ya halarci sallar juma'a sai ta baya. Me yake nihi? Kinaya ce akan baya zawwa dan mai radin kanshi, yana zawwa ne kurum dan munamunci, dan a ce a'a shi wa yana zawwa fa sallar juma'a, kada a sannafa shi daga cikin waɗanda ba sa da imani. Kuma suna nan da yawa wanda sallar da yake yi dan dai ka ce dai inda za lokacin sallah za ya kama shi a cikin gidan shi ko a cikin wani ma'aikatar shi ko wurin uzurin shi inda wani baya ganin shi, to wannan shallafa ta shafa ba lissahinta a cikin gidan. Da wa'ansu za su zo abokan zama, wani siriki, wani dan uwa, idan an ce sallah ya ji an yi kiran sallah, to zai haba ya yi musu hani ya arwala a zo masallaci a yi sallah tare da shi. Wannan duka yana daga cikin sima, alama ta daga imta daga munafunci. Wala ya'tuna salata illa wa hum kusala wala yunfiquna illa wa hum karihun, ba sa zo sallah ba sai suna masu rauni, dan dai wani dai ya gani ko dan mai gida ya gani ko dan wanda yake ba mu shinkawa ya gani eh muwa muna zawwa ana sallar nan da ku, dan sabida ko kuma a'a ka aje hon mutuwa ta kama mutanen nan ba imani gare su ba, sai su ce a ni ba nasu bane ba, bare mu ringa zawwa jehi ana sallah tare da mu, dan in mutu mu ma akai a zo amana busa irin yanda ake yi wa kowane musulmi. Wannan kuma suna da yawa a cikin al'umma, kakka ba kanka wahala, ka tsaya ka daidaita imaninka duk abin da za ka yi ka yi don Allah. Wannan shi ne samun wayewarka a rayuwarka ta duniya da lahira. Shi ne na yake cewa da kwai daga cikin mutane wanda idan aka ce sallar juma'a ita ce sallar da take haɗa kowa da kowa, ‘yan wancan unguwar dukkansu su zo. Sabida ai ita sallah ta farilla yana iya cewa a ko ya tai waccan ungo ko yana tahiya akan hanya ta kama shi ba ya shiga masallaci ba, duka wannan ana iya baiwa mutum uzuri. Amma dai ita sallar juma'a sallah ce wadda aka umurta idan lokacin ta ya shiga, haramun ne mutum ya tayi wani aiki a cikin wannan lokacin. idza qudiyat as-salatu fa idza nudiya lis-salati min yawm al-jum'ati fas'au ila zikrillahi wa dharul bay. Wannan umarni ne in wani aiki kace idan aka ce maka dai lokacin sallar juma'a ya shiga an yi kidan sallah, to wannan aikin in wani irin aiki ne ya zama to haramun a gare ka. Idan ka aikata shi ka aikata abu wanda yake haramu, ciniki ne, saye da sayarwa ne, aiki ne na gwamnati, aiki ne na wannan, aiki ne na wani wanda kake yi wa kalkashin shi, dukkan su aikin nan sun zama to haramun a gare ka. Bakka da hurumin ka dora dan bik akan wata takarda a wannan halin lokacin da aka yi kiran sallar juma'a, yake cewa a lokacin ku zo masallaci, ku zo ku saurari limami, wannan shine mafi alkhairi a gare ku. Idan dai kuna son ku samu albarka, albarka gun Ubangijin ku, rayuwa ta yi albarka, aiki ya yi albarka, kasuwa ta yi albarka. Yake cewa idan aka ce an gam an kammala sallah, limami yana cewa assalamu alaikum, kakka ma tsayawa tasbihi in baka ga dama ta shiga tsayyaka, sai ka take kasuwancin ka, sai kai aikin ka. Amma dai a wannan halin haramun ne ka yi wani aiki ko ka yi wata kasuwa. Fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillahi wazkurullaha kaseeran la'allakum tuflihuna. Idan an gama ku yadu a duwan saman doren kasa, wurin aiki ne, wurin kasuwa ne, ka tafi ka nemi abincin ka. Yace amma dai kuma kada ka manta ka ambaci Ubangiji mai yawa, ambato wanda yake mai yawa, wannan shi zai sanya ka samu rabo a duniyar ka da gobe kiyamar ka. Shi ne nan yake mana, yake ce mana to da kwai da yawa daga cikin mutane wanda ba ruwansu da sallah sai sallah ta juma'a, to sallar juma'a ma ba sa zauwata sai da baya, dan a ce sun zo dan munahunci. Yake cewa baya da haka wala yazkurullaha illa jahar, kuma duk inda ka same shi in dai zai ambaci Ubangiji to zaka ji shi ana astaghfirullah astaghfirullah subhanallah subhanallah la ilaha illallah, zaka ji ya bayyana dan kusan abin da yake wada wannan hutun lokacin nan fa. To ina to yanzu da aka samu tabarbarcewar situation a wannan zamanin, wannan hukusa suke hu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wa'inda yake hudiwa aglabiyan su an su sahabbai ne, wa'an su kuma tabi'ai ne, su kuma manzon Allah ya musu shaida, yake cewa khairul quruni qarni summa alladhina yalunhum summa alladhina yalunhum, mafi alkhairin qarni shine qarnin da na rayu a cikin shi, qarni na da ni da sahabbaina, sannan qarnin da yake bibiya da sannan yake bibiya qarni na, sannan qarnin da yake bibiya qarnin da yake bin qarni na, qarni guda uku wannan sune mafi alkhairin qarninnuka. To a halin da suke rayuwa aka musu wannan ake wannan magana, wa'ansun ba sa ambaton Ubangiji sai a bayyane don ku ce suna yi, kuma wannan ita ce ake kira riya. Duk abinda bawa zai yi don wani ya ce ya yi, ko don wani ya ce ya iya, to aikin banza yake. Ita ce malaman tauhidi suka sannafa ta daga cikin ake kiranta shirgul asgar, shirga wadda take karamar shirka, wanda da Allah zai amsha ranka a wannan halin wa, to wallahi tallahi duk abinda ka san ka aikata a rushasshen aiki ne. Idan ka zo gun Ubangijinka za a bujiro maka da abin da ka aikata, a ce maka to mu ba dan mu kai ba, ka tafi wurin wanda ka yi dan shi isa kanta maka abin da ka aikata dan shi. To wata nadama ta kai hakan, ka bata lokacinka dan ka ga wane ya shigo masallaci, ka tashi ka yi nafila, ka ƙara nafila, ka yi ta a nitse, ka yi ta dukkan yanda ya kamata a tsayar da sallah, ka yi ta haka dan wane ya gani ya ce a wane da kwai su imani. Ko dan ka sami yardar shi a rayuwa ya ce a ahlus sunna ne mai kama kai, wallahi mun bar yaudar kanmu. Shi ne yake cewa wala yazkurullaha illa hajara, daga cikin mutane da kwai wa'inda idan sun zo ba sa ambaton Ubangiji kurum sai a bayyane dan mi dan a ce suna ambaton Ubangiji. Sai ya ci gaba da cewa wa'azamul khataya alkazib, yake cewa mafi girman kurakurai da bawa yake aikatawa a rayuwar shi ita ce ƙarya. Wa'iyazu billah, ƙarya abinda ba haka ba, kai turmi ka tabarya a kan shi dan kurum samun wani abu na daga rayuwa. Shi kuma maƙaryaci, kamar yadda malamai suke bayyanawa, maƙaryaci a duk lokacin da zai yi ƙarya ta samu karɓuwa, to ƙoƙari yake ya ƙara irinta. Kinan ƙarya abu ne wanda idan kana yi kana samun nasara, zakai ta tahiyya akan shi zakai ta tahiyya har lokacin da rishin nasara za ta samu kuma ƙaryar tayi kaka gida a cikin zuciyarka a cikin a sama halshenka duk abin da za a yi sai kai ƙarya a ce alo kana ina kace na ranin na kusa kai kuma daga gidanka ma baka huto ba abu ne wanda muke daukan shi ba wani abu ba amma dai abu ne mai laihi sosai ya kasance abu kuma ya saba a cikin bakinka hadisin Abu Huraira daga cikin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce mana wa iyyakum wal kadhib ka shedinku da ƙarya aninunku fa innal kadhiba yahdi ila al fujur saboda ƙarya tana sadar tana shirye su da bawa zuwa ga fajirci wa innal fujur yahdi ila an-nar shi kuma fajirci yana kai bawa zuwa ga wutar jahannama wallahi duk wanda zaka same shi yau yayi ƙarya gobe yayi jibi yayi to wallahi zaka koma abin tunkawo ko abin da baya iya furta wani abu daga cikin abubuwan gaskiya sai dai ya hada maka da wannan ƙarya aka samu har a gane a cikin mutane kai wane yace mini kaza kai in zancen su wane ne ya kyale shi wannan ka tabbatawa kanka wallahi kana daga cikin hali na fajirai shi kuma fajircin nan ba inda zai sayar da kai zu illa wutar jahannama shine kuma manzo Allah ya umurce mu da gaskiya yake cewa mazalal wa afwan daga cikin hadisin wancan yake cewa wancan yake cewa mazalal rajul yafjur hatta yukza wa mazalal rajul yakzibu hatta yuktabu inna Allahi kazzaba mutum ba zai gushe ba yana ƙarya yau yayi gobe yayi jibi yayi yama dan shi yama matar shi yama waye har ya kasance ubangiji ya rubuta shi a cikin littafin shi wani makaryaci kai ka sani ko wurin mai gidanka aka ce wani makaryaci ne ka sani ai ka zubda ka toci to ina to a gaban ubangijinka a ce wani makaryaci ai ba kaca ba ina tsammani habribul ka zubda Allah kiyaye mu shine yake bayyana mana kuma ya hore mu da mu ringa gaskiya a dukkan al'amuran mu ita kuma gaskiya tana kai mu zuwa ga biyayya game da ubangijin kuma bawa ba zai gushe kuma biyayyan nan tana sadar da bawa zuwa ga gidan aljanna wannan gaskiya idan ka yi ta wallahi tallahi ba abinda za ta ƙara maka illa ɗaukaka da sharar da daraja ita kuma ƙaryar nan duk abinda za a yi wallahi tallahi ƙarshen da ne sai ta zubar maka da irin darajar da kake tunanin za ka samu a wannan mutumin shine ai malam Bahaushe kulle yake cewa ƙarya dai hure take ba ta aya ashe ma ana yi sai gaskiya wallahi mu yi kokari duk abinda za mu hada ni kokari ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin ya ku wanda kuka yi imani ku ji tsoron Allah ku kasance daga cikin masu gaskiya wannan gaskiya ita ce zata sanya ka wanye duniyarka da lahirarka duk abinda za a yi kai kokari ka kwatanta gaskiyar dai bakin ka ya furta ta kaji abinda Abdullah ibn Mas'ud ya bayyana mana wa a'zamul khataaya mafi girman kulli wanda bawa yake aikatawa a rayuwar shi shine al-kazib ita ce ƙarya yake cewa baya da haka wasi babul muslimu fusuqun lalle zagin musulmi fasikanci ne kuma zagi ba abinda yake iya tabbatarwa bawa illa kasurgumin fasikanci bawa ba zai gushe ba yana zagi ba wane zagi wane idan ya zage shi to matsayin kamar ya zagi ma'aifin shi fasikanci ne zagin musulmi zagi kuma ba sai ba ka zo ba kana wannan ba kamar yanda muka san zagi ba danyen zagi ba koda wata magana wadda bata dace ba kai yi wa musulmi wannan fasikanci ne maganar da zata karyan mai da zuciya ta bata mai rai duka wannan yana daga cikin abu wanda yake fasikanci bai dacewa ga musulmi ya ringa yi wa ɗan'uwan shi kalmomi wanda za su ringa bata mai rai su ringa karya mai zuciya su sanya shi cikin wani yanayi daban wannan yana daga cikin fasikanci sai ya ci gaba da cewa wa qitaluhu kufrun kuma yaƙar ko hada da musulmi kafirci ne duk abin da zai yi kaiwa ya kawo ya yi wa musulmi banna a cikin rayuwar shi a cikin gaggajikin shi to wannan yana daga cikin kafirci shine kuma wannan ya zakulo shi ne karkashin hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi ingantacce yake cewa qitalu wannan sibabul muslimu fusuqun wa qitaluhu kufrun zagin musulmi fasikanci ne kuma haka husuma tare da shi ko kuma yaƙashi kafirci sai su gaba da cewa wa hurmatu malihi ka hurmati dami alhurmar dukiyar musulmi kamar alhurmar jinin shi ne shine hadisi nan na wanda Imam Bukhari ya wutar shi Abdullah ibn Mas'ud ne yake bayyana mana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake bayyana mana yake cewa fa idza fa'alu zalika asamu minni dima'ahum wa amwaluhum illa bihaqqi yake cewa idan dai suka sheda babu abun bauta da gaskiya hadisi Abdullah ibn Umar ne yake cewa idan suka sheda babu abun bauta da gaskiya sai Allah Muhammad ma'aikin Allah ne suka tsayar da sallah suka bayar da zakka suka yi aikin haji ga wanda Allah ya bashi ikon yi suka yi azumin watan Ramadan yake cewa asimu minni dima'ahu jininsu ya kubuta daga gare su daga gare ni banna da hurumin in ci mutuncin su banna da hurumin in yake su banna da hurumin musu abinda ba yake kuma bayan abinda zai karye musu da zakatan su yake cewa asimu minni dima'ahum jininsu da dukiyar su dukkan sun barranta sun kubuta daga gare ni bani da hurumin in taba su yace illa bi haqqi sai dai da wani haƙi idan zakata ba ta ba da dama a amshi zakka a cikin dukiyar shi idan yayi kisa a amshi diyya idan yayi jinaya a zo a amshi ayi idan aka yi ta'zirin shi aka buga me ya bada diyya bada ya bada wani abu daga cikin dukiyar shi wajibin shi ne ya bada haka jinin shi ya kubuta daga hannun musulmai tunda shi ma musulmi ne kin wannan shi yake nuna mana addinin musulunci addini ne wanda duk irin ada'ar da kake yi mai matukar ka riga ya ka shigo to da kai da wanda yake shekara 60 ko shekara 100 a cikin musuluncin dukkan ku daya yanda hu za'amu yanda aka mukhatabance shi aka yi magana da shi akan hukumce hukumcen da suke wajibi akan shi zo da su kuma hukumce hukumcen da suka wajibi ne a kiyaye me a kiyaye jinin shi a kiyaye duke shi haka wanda kai ma ka shigo a yanzu wajibin kowanne musulmi ne ya kiyaye jinin ka ya kiyaye duken ka sannan ya ci gaba da cewa wa man ya'fu ya'fu Allahu anhu duk wanda ya yahe to Allah shi ma sai ya yahe mai wani ne ya maka abinda kai ka sani kana da doka a hannunka karama amma dai kace to tunda dai wani ne mun yahe Allah mu ma za a yahe mana to wallahi tallahi Allah za ya yahe maka wannan dan abinda ka yahe mai gobe kiyama idan an gwada maka wallahi zaka gummace da amma duk wanda ya maka wani laifi ka yahe shine aka umarci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam khuzil afu wa'mur bil urf wa'rid 'anil jahilin ka dawo hakuri duk wanda ya maka kashe kayahi kuma yahi wattahi shine ai ubangiji yake mai waina aqabtum fa'aqibu mithla ma uqibtum bih wa la in sabartum la huwa khairul lisabirin idan an maka ba daidai ba kai ba daidai ba gulgudan yanda aka yi maka an baka doka a hannunka amma dai yake ce maka wa la in sabartum amma dai da za ku yi hakuri ku yahi la huwa khairul lisabirin shihi alkhairi kama su hakuri an maka kana iyawa karama ba wai an maka bakka da hurumin da zaka iya ramawa sai Allah ya isa ba kana iyawa karama kace to wani na yahe a cikin ba komai Allah mu ma yahe mana wallahi ladan da bawa yake samu a gun ubangijin shi wallahi lada ne na azo aka amma dai ba kowa ba yake iya yahewa ba sai wanda Allah ya datar da shi yake karin zaciyar shi wani abu ne bai ta karaya karyawa zace ku kai shi ku like mun shi yana waiwaye shi amma dai kuma abin yayi karhin shi wani kan bashi ne ya ga zabiya da zai ce wani yayi karhin abin amma dai kurum zuciya ga dauka ya ce wani na yahe maka amma dai dan Allah dan annabi kai kokari ka kiyaye wani daukan bashi kame nasiha takan yi Allah ya ga wannan ko ya ji wani nasiha nan da kame gobe ya ringa kiyayewa kai ma gun baka san ba abinda ubangiji zai yi maka gobe ka dauka ka gani ma ba wai yahewa ba ga wanda ya amshi bashin ka ba bayahi wabba a halin da ya amshi bashin har zuwa lokacin da zai mero maka kwantar ne yana juyawa lada ake saka maka ba wai kace ka yahe mai ba kwantar ne yana juyawa duk lokacin da shi yana tunanin bashin nan yana roƙon Allah datar da shi da abin da zai biya ka bashin kai kana nan baka ma tuna ba ma da shi ba kai bai ma cikin lissafin ka saboda abu ne ka yi karin shi ana nan ana rubuta maka lada har zuwa lokacin da shi wannan wanda ka baiwa bashin nan zai mayar maka da bashin ka to wata ni'ima ta kai wannan to ina a halin da ya ga zabiya kace wannan na yahe maka ai kaga wannan ba karaman ni'ima bace ba kuma wannan ba kowa ba ubangiji yake datar da shi da wannan ba wallahi sai wanda ubangiji ya ji kanshi a wannan rayuwa ya sanya ya yi karhin zuciyar shi sannan yake cewa wa man yakzumu al-ghayza ya'juruhu Allah, duk wanda ya liƙe hushin shi to tabbas Ubangiji zai sakanta mai zai bashi lada. Daƙile ko rike hushi, wallahi tallahi ba kowa ba yake ba. Ubangiji yana yabon masu, yana yabon mummunai, yake cewa wal kazibina al ghayza wal afina anil nas, yake cewa waɗanda suke rike hushinsu an musu ba daidai ba, suna iyawa su dau doka a kansu, su dau hukunci a kansu, amma dai kurum zai rike hushin shi, yace to shikenan ya yayi. Yake cewa to wallahi duk wanda ya rike hushin shi bai bayyana hushin shi ba inda ya kamata ya bayyana hushin shi ba, yayi ne dan Allah, yace ya ajruhu Allah, Allah zai sakanta mai da lada, wanda ladan insha Allah a gobe kiyama zai ganshi abu ne na azu a gani. Yake cewa man yaghfir Allah lahu, duk wanda ya yi gafara akan wani abin da aka mai, yace Ubangiji shi ma zai ya gafarta mishi. Wa man yasbir ala raziya yaqibuhu Allah, yake cewa duk wanda kuma yayi hakuri akan wata musiba da ta same shi, yace tabbas Ubangiji zai canza mai wannan musibar ta koma mai alkhairi. Ai da amma musiba da take samun bawa ai jarrabawa ce, shi kuma jarrabawa wannan ana so ne a gani ka iya cin jarrabawa ko baka iya cin jarrabawa ba. Shi zan ya ake nema duk lokacin da musiba ta samu bawa, to yayi kokari ya nema ya mayar da al'amarin zuwa ga Ubangiji, yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajirni fi musibati wa khlif li khairan minha, ya Allah ka bani ladan wannan musiba kuma ka maye mini da abin da yake ta alkhairi. Yace to tabbas Ubangijin shi yaqibuhu Allah, zai maye mai da abin da yake wannan abin alkhairi. Allah datar da mu, ina tunanin lokacin mu ya ja, zan mu tsaya a nan. Abinda muka karanta daidai, Allah ya bamu ladan shi, kuskure da muka yi Allah ya gafarta mana, Allah gafarta mai iyayenmu da kakanninmu da malamanmu, Allah sanya aljanna ita ce makomanmu, ita ce makomansu. Bukatunmu na alkhairi muna tawassali ga wannan zama da muka yi, Allah ya biya mana su duniya da lahira, abinda kuma ma iya ba Allah ya iya mana, Allah ya mana albarka, ya yi wa zuri'anmu albarka, ya sanya mu gama da duniyan nan lahiya. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.